يسبحون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين.
قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
ما شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي هكا ينوى إنا يمانا جيسوات الدين المسلنشي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta Litinin. A yau muna 11 ga watan Sha'ban, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 10 ga watan 2 shekara ta 2025 miladiya. Muna yi ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka, a nan masallacin Ahlus Sunna da ke nan bakin kasuwa Wuntin Dada a nan cikin garin Bauchi, domin ci gaba da darasin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan darasi na 9 a cikin Suratul Mulk. Kuma darasin mu na baya mun karanta zuwa ƙarshen aya ta 26, amma mun fassara zuwa kan aya ta 24 ne. Farin Allah ta'ala, qul huwa alladhi dharakum fil ardi wa ilayhi tuhsharun. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 25 insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki mana jagora, ubangiji tabaraka ta'ala ya sa albarka. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Qul innamal 'ilmu 'inda Allahi wa innama ana فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
Bayan a waɗancan ayoyi da muka ji tun daga faɗin Allah ta'ala, qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Allah ta'ala ya ce, ka ce da su, Allah shi ne wanda ya kagi halittarku, ya kuma sanya muku ji da gani da tunani, amma ɗan kaɗan ne daga cikinku suke tuntuntuni su yi godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan ni'imar. Allah ya ci gaba da cewa, qul huwa alladhi dhara'akum fil ardi, ka ce da su, Allah shi ne wanda ya kagi halittarku a bayan ƙasa, wa ilayhi tuhsharun, kuma zuwa ga Allah za ku koma gaba ɗayanku nan tashin alƙiyama. To a wannan ayan da Allah ya yi mana bayanin cewa zuwa gare shi za mu koma, dukkaninmu za mu mutu, kuma in mun mutu dukkaninmu makomarmu za ta tattara mu koma zuwa ga Allah. to Allah sai yake mana bayani dangane da wasu maganganu da furici da kafirai suke yi da sunan tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da waɗanda suka yi imani. Allah yace wa yaquluna, suna cewa mata hadhal wa'd, yaushe ne kan wannan alƙawarin naku na cewa za a mutu a koma zuwa ga Allah, na cewa in ba mu bi Allah ba azaba za ta sauka, yaushe ne wannan alƙawarin zai tabbata? In kuntum sadiqin, inda gaske ne ku faɗa mana yaushe ne za a yi tashin kiyama, inda gaske ne ku faɗa mana yaushe ne azaban za ta zo. Allah ta'ala ya ce kul, kace da su, innamal ilmu indallah, iyakar ilimi sanin yaushe ne za a yi tashin alkiyama yana ga Allah, yana wajen Allah. Allah shi ne kadai yake da ilimi da masaniyan akan yaushe za a yi tashin kiyama. Wa innama ana nadhirun mubin, ni kuma iyaka mai gargadi ne, mai bayyana gargadinsa a fili. Abinda aka turo ni shine in faɗa muku akwai tashin kiyama da kuma abubuwan da za su faru nan tashin kiyama, amma yaushe ne asalin ran da za a yi tashin kiyama babu wanda ya san wannan ilimin in ba Allah ba. Allah ya ce falan mara au huzul fatan, a lokacin da kafirai suka ga azabar Allah ko alkiyama ta matso kusa da su dab da su, si at wujuhul ladina kafaru, sai a bakanta fuskokin waɗanda suka kafirta. Waƙila sai a ce da su hadhal ladhi kuntum bihi tad'un, wannan shine abinda kuka kasance kuna roƙo cewa a kawo muku shi in ba ga tsoro ba. A waɗannan ayoyin Allah madaukakin sarki yana mana bayani dangane da maganganun kafirai akan abinda ya shafi tashin kiyama, suna cewa inda gaske ne za a yi tashin kiyama, to yaushe ne tashin kiyaman zai zo? Wannan maganar kafirai sun yi ta maimaita ta a wajaje da yawa, Allah ya yi ta hakaito mana a cikin Alkur'ani. Abu na farko shine na daga cikin rukunin imani da Allah shine mutum yayi imani da ran tashin alkiyama, wannan rukuni ne daga cikin rukunin imani. Wannan yasa galibi zaka ga duk inda aka zo aka yi bayani akan rukunin imani to sai an sako rukunin imani da tashin alkiyama a ciki. Walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir, aga kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, kamar inda Allah yake cewa innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina azaban alima. Wal ladhina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa nu'tihim ujurahum. Almuhim dai shine duk inda aka yi bayani galibi akan imani da tashin kiyama, to zaka ji ai akan imani da Allah, to zaka ga an biyo baya da imani da me tashin alkiyama. Saboda haka na daga cikin rukunin imani, mutum bai taba zamowa mai imani, cikakken imani, har sai ya yarda yayi imani cewa akwai tashin alkiyama. To amma anan Allah yana faɗa mana cewa su kafirai suna musu cewa ba za a yi tashin kiyama ba. Wannan shi ya jawo suke tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yaushe ne za a yi tashin kiyama, domin Allah ya faɗa mana cewa su kafirai sun ci alwashi, sun rantse da Allah cewa tashin alkiyaman nan labari ne kawai ake, ba zai faru ba. Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, kai kuma ka rantse musu da Allah cewa wallahi za a yi tashin kiyama. Sai da Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rantse da Allah cewa za a yi tashin alkiyama har sau uku a cikin Alkur'ani. Waje na farko a suratu Yunus, Allah ya ce wa yastanbi'unaka Allah ta'ala ya ce wa yastanbi'unaka a haqqun hu, Allah ya ce kafirai suna neman labari a wajenka, ka faɗa musu shin wai kan da gaske ne za a yi tashin kiyaman nan, alkiyaman nan da gaske ne akwai ta ko kuma a'a? Allah ya ce kul, i ce da su, e wa rabbi, na rantse da Allah ubangiji na, innahu lahaq, wallahi tashin alkiyama gaskiya ce, wa ma antum bi mu'jizi, Allah ya ce babu wanda daga cikin ku da zai gagari Allah wai a ce ya taho filin kiyama ya ki tahowa, ko kuma a ce an neme shi an rasa, babu wanda yake da wannan damar. Allah ya ce anan ka rantse musu da Allah cewa wallahi za a yi tashin kiyama. waje na biyu a suratu saba Allah ta'ala ya ce wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a
wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a
qul bala wa rabbi
la ta'tiyannakum alimul ghaib la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wa la fil ardi ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
الله madaukakin sarki yace wa qala alladhina kafaru kafurai suka ce la ta'tina as-sa'a kafurai suka ce al-qiyama ba za ta zo mana ba ma'ana suka ce babu wata maganar tashin kiyama ba zai yi ai tashin kiyama ba Allah ta'ala yace qul bala Allah yace kace da su a'a maganar da ka fadi dinnan ba haka bane wa rabbi na rantse da ubangiji na la ta'tiyannakum wallahi alqiyama za ta zo muku za a yi tashin kiyama alimul ghaib Allah shine masanin gaibi wallahi billahi za a yi tashin kiyama sannan a waje na uku suratul taghabun Allah ya ce za'amal ladina kafaru
allan yub'athu قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير
الله تعالى يتي زعم الذين كفروا الله يتي كافري waɗanda suka kafirta sun raye cewa allan yub'athu sun raye cewa wai ba za a tashe su ba suna ji a ransu cewa ba za a yi tashin kiyama ba Allah ya ce qul bala wa rabbi Allah ya ce kace da su ba haka bane magana na rantse da ubangiji na latub'athunna wallahi za a tada ku bayan kun mutu thumma latunabbi'unna bima amiltum sannan kuma za a ba ku labarin abinda ku kasance kuna aikatawa a duniya wadhalika 'ala Allah yasir wannan mai sauki ne a wajen Allah ya tada ku bayan kun mutu kuma ya muku hisabi akan abinda ku kasance kuna aikatawa saboda haka su kafirai suna musun tashin kiyama musun da siye da tashin kiyama wannan yasa har ta kai ga suna mamaki suna musu suna jayayya cewa wannan maganar fa ta tashin alkiyama ba zai yi ba har ma nuna manzon Allah suke yi sallallahu alaihi wasallama cewa ku zo mu nuna muku wannan mutumin da yake cewa in kun mutu za a tashe ku Allah ya ce wa qala alladhina kafaru hal ladullukum ala rajuli
wa qala alladhina kafaru hal ladullukum ala rajulin yunabbi'ukum ila muzziqtum ila muzziqtum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid
aftara ala allahi kadiban
an bihi jinna فللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد
الله يتي وقال الذين كفروا كافري سنة يتي هل ندلكم على رجل شن كنا سو منونا مك ونمتن كزوك قونا أبو ماماكي غا ونمتن وإيابا ينا ينبئكم وينا باكو لابالي ينا فتا مك يتي إذا مزقتم كل ممزقين idan kuka kacance ne a cikin kasa bayan kun mutu kuka kacance ne kuka koma kaman wato kuka koma kasusuwa gaba ɗayan ku bace a bayan kasa innakum lafi khalqin jadid wai za a tada ku a sake dawo da halittar ku sabuwa bayan kun riga kun diddige a bayan kasa suna cewa wai aftara ala allahi kadiban shin mutumin ko dai ƙarya ya kirkira ya jingina ma Allah ne ka wai annabi sallallahu alaihi wasallam da yace da su za a yi tashin kiyama wai suna tambaya shin da gaske ne kan ko kuma ƙarya ne ya jingina ma Allah an bihi jinna ko kuma hauka ce ta same shi wai ɗayan biyu ne ko dai yayi ma Allah ƙarya ko kuma mahaukaci ne shi subhanallah Allah ya ce balil ladina la yu'minuna bil akhirati fil azabi wad dalali ba'id sai dai su kafirai waɗanda ba su yi imani da ranar alkiyama ba suna cikin azaba suna cikin bata mai nisa Allah ka tsare mu da fadawa cikin bata kaga musu da suke akan tashin kiyama har ta kai ga suna nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ku zo ku ga wani mutum wai yana bayani cewa wai in an mutu za a tashi har suna mamaki suna cewa a idza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid, yanzu wai in muka bata a bayan kasa a cikin kasa muka bace aka nemi ma namun mu gaba ɗaya aka rasa, kasusuwan ma aka zo aka neme su gaba ɗaya aka rasa, yanzu za a tada mu bayan duk wannan abin da ya faru. Suna cewa a idza kunna izaman wa rufatin a inna lamabu'uthuna khalqan jadida, yanzu bayan mun zama kasusuwa mun zama laka mun koma mun saje da kasa mun zama tsutsotsi har za a iya tada mu a matsayin sabuwar halitta. Allah madaukakin sarki yace kul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum, Allah yace in kun ga dama ka fada musu, in kun ga dama ku zama duwatsu, in kun ga dama ku zama karfe bakin karfe, aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum, ko duk wata halittar da take da girma a zuciyarku in kun ga dama ku zama wannan halittar, amma in kun mutu Allah zai tada ku. Allah yace fa sayaquluna man yu'iduna, za su ce da kai to waye sai tada mu, Allah yace ka fada musu qul alladhi fatarakum awwala marra, ka fada musu Allah da ya kage halittar ku ya halice ku a karan farko lokacin da babu ku ya samar da ku, to shine ya sake tada ku kuma bayan ku mutu. Fa sayunqiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna mataku, Allah yace da sannu zaka ga suna miko maka kan suna gada kai suna tambaya suna ce to in daga su kake yi to yaushe ne, qul asa an yakuna qariba, Allah yace ce da su tashin alkiyamin ma mai yiwuwa ya matso kusa, mai yiwuwa ta kusa. To kaga wannan jahayya ne na kafirai, shi yasa anan suke cewa mata hadal wa'd in kuntum sadiqin, in da gaske ne kuke yi za a yi tashin alkiyama, to yaushe ne kan za a yi tashin kiyama, yaushe ne? Suna gaggawan cewa alkiyaman ta zo mana su ganta, shine Allah yake cewa yas'aluka an-nasu an sa'a,
yas'aluka الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.
Allah yake cewa yas'aluka an-nasu 'ani as-sa'a, Allah yake mutane suna tambayanka game da tashin kiyama, wai yaushe ne kan za a tashi kiyama, Allah yake kul ka ce da su innama 'ilmuha 'indallah, ilimin tashi kiyama sanin yaushe alkiyama za ta tsaya wannan ilimin na wajen Allah, Allah shine kadai ya san yaushe za a yi tashin kiyama. Allah ya ce wa mayudidika, me ya sanar sheka, me yiwa ma baka sani ba, la'alla sa'ata takunu qariba, babu mamaki ma tashin alkiyaman ya zama tana nan kusa da ku, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, ku ne kuke ganin alkiyaman kamar tana da nisa, Allah ya ce amma mu muna ganin ta nan kusa ne, ta kusa zuwa, ta kusa zuwa. To dan haka shi yasa a wasu wajajen Allah yake faɗa musu cewa ma ku daina gaggawan tashin alkiyama, ku daina roƙon a nuna muku yaushe ne za a yi tashin kiyama, Allah yace kiyaman ma ta zo, Allah yace ata amrullah,
ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala.
Allah madaukakin sarki yace ata amrullah, Allah yace al'amarin Allah ya zo, tashin alkiyama ya riga ya zo, Allah yace fala tasta'jiluhu, kuma daina kokarin gaggawan roƙon a gaggauto muku da tashin alkiyama, in dai alkiyama ne kuke bayani akai, Allah yace to ka faɗa musu kiyamar ma ta riga ta matso, kiyamar Allah yace ta riga ta zo, amma yaushe ne asalin ran da za a yi tashin kiyama, shine Allah ya ce kul innamal ilmu indallah, as-surat al-ahzab ya ce kul innama ilmuha indallah, ilimin tashin kiyama yaushe ne za a tada alkiyama, Allah ya ce sanin wannan ilimin yana wajen Allah, Allah ya ce kai a fada ma duniya ma Allah ya sanar cewa garin da za a yi tashin kiyama rana kaza ga watan kaza, Allah ya ce wannan ilimin yayi ma sama da kasa nauyi, Allah ya faɗi garin da za a yi tashin kiyama, Allah ya ce sama da ƙasa nauyin ilimin ya musu nauyin da ba za su iya ɗauka ba, Allah ya ce a suratul a'raf yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha,
yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha innama 'ilmuha 'inda rabbi
la yujalliha
li waqtiha illa هو في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Allah madaukakin sarki yake cewa yas'alunaka anis sa'ati. Allah ya ce suna tambayanka game da tashin alkiyama ayyana mursaha, cewa yaushe ne kan ran da za a yi tashin kiyama, yaushe ne alkiyama za ta tsaya. Allah ya ce kul innama ilmuha inda rabbi. Allah ya ce ka ce da su ilimin tashin alkiyama, sanin yaushe za a yi tashin kiyama na wajen Ubangiji na. La yujalliha liwaqtiha illahu, babu wanda ya isa ya bayyana ta a lokacinta in ba Allah ba. Ma'ana ba wanda ya isa ya bayyana yaushe ne lokacin tashin alkiyama, Allah ne kadai ya sani. Allah madaukakin sarki yace saqulat fis samawati wal ard, sanin ilimin yaushe za a yi tashin kiyama, Allah ya ce wannan kadai yayi ma sama da ƙasa nauyi. A ce ma duniya ga ran da za a yi tashin kiyama, Allah ya faɗi ga ran da za a yi tashin kiyama sama da ƙasa sai su kone saboda ilimin ya musu limu. Allah ya ce amma ka faɗa musu kowa ya fara shiri, la ta'tikum illa baghta, tashin kiyama ba za ta zo muku ba face ba aune ba zato ba tsammani, kawai za ku ga an yi tashin kiyama. La ta'tikum illa baghta. Allah ya ce yas'alunaka, suna tambayanka ka annaka hafiyun anha, kamar kai masani ne game da tashin kiyama, suna ta maka wannan tambayar. Allah ya ce kul innama ilmuha indallah, ace da su ilimin tashin alkiyama na ga Allah. Walakin aktharun nasi la ya'lamun, sai dai da yawa-yawan mutane ba su sani ba. To kaga shi yasa Allah madaukakin sarki anan yake faɗa mana cewa su kafirai cewa suke waikan da gaske, waikan yaushe ne za a yi tashin kiyama, inda gaske kuke ku faɗa mana yaushe za a yi tashin kiyama. Allah ya ce ma annabi ka faɗa musu kai ma baka san ran da za a yi tashin kiyama ba. Mala'ika Jibrilu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbilni ani sa'a, yace ba ni labarin tashin kiyama, yaushe ne za a tare kiyama. Manzon Allah ya ce da shi mal mas'ulu anha bi a'lama bin as-sa'il, wanda ake tambaya bai fi mai tambayar sani ba. Ma'ana kai mai tambayar baka sani ba, ni ma wanda kake tambaya ta ban san yaushe za a yi tashin kiyama ba, babu wanda ya san yaushe za a yi tashin kiyama illa iyaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun tambaye suka ce ya rasulullah, wai kan me yasa ba mu ganin ka kana zakewa ka kyalkyale dariya, ka yi dariya yadda kowa yake yi sai dai ka yi murmushi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su kaifa an'am, yaya zan yi dariya, yaya kullun za ku dinga ganina cikin dariya? Wa sahibul qadni qad iltaqama alqan, bayan mala'ikan da zai busa kaho ya riga ya haɗi kahon a bakinsa. Wastama'a al-izna, ya sa kunnen shi yana jin izini, yana sauraron izinin Ubangiji. Mata yu'mar fayanfu, yana jira kawai a ce busa, kawai sai ya busa sai a tashin kiyama. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum jami'ul ladaina muhdaru, yana jira kawai a ce yayi busa kawai, shikenan kawai sai ya busa ta da kiyama. Manzo Allah ya ce yaya zan zage in ta dariya bayan mala'ika mai busa kaho ya riga ya haɗi kahon ya kasa kunnensa yana jiran Allah ya ce busa a tada duniya, ya busa duniya ta tashi? Saboda haka alkiyaman tana nan tana zuwa, azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa, alkiyama ta kusanto, makusanciyal ne Allah ya ce ta kara kusantowa, ba wanda ya sai tare ta in ba Allah ba. Daga ku kafirai da kuke cewa a baku labarin yanzu za a yi tashin kiyama, Allah ya ce ku kwantar da hankalinku, in dai alkiyama ne ya riga ya zo. Wa ma'amunus sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab, al'amarin tashin kiyama Allah ya ce bai kasance ba face kamar kyaftawan ido ne, ko abin da yafi kyaftawan ido sauri. Alkiyaman ta riga ta zo. Allah ta'ala ya ce amma falamma ra'awhu zulfatan, a lokacin da su kafirai din nan suka ga wannan azaban ta kusanto su, ta matso kusa da su, si'at wujuhul ladina kafaru, sai aka bakanta fuskokin waɗanda suka kafirta. Malamai sun tattauna akan menene ma'anan wannan ayat ta falamma ra'awhu zulfatan, kaga menene suka gani kusa da su. Wasu daga cikin malamai suka ce shine ya'ani
al'azabu bil badr, abinda Allah yake nufi shine azaba da Allah yayi makafurai a ranar yakin Badr. Lokacin da suka ga azaban nan ta zo kusa da su, Allah ya ce fuskokin su su kafurai sai fuskar ta koma baka, ransu ya baci, yanayi ya juya ya canza, abinda suke tsammani za su samu na nasara da kuma wato abinda suke tsammanin za su samu na nasara akan musulmai, sai Allah ya juyar da abun, ya karfafi musulmai da mala'iku guda 3,000, daga baya aka karo 5,000 suka zo suka taya musulmai yaki, aka karkashe kafirai, aka kuma kashe mutum 70 a cikin su, aka kama mutum 70 a cikin su a matsayin fursunonin yaki. Wasu daga cikin malamai kamar al-Imamu Mujahid suka ce wannan shine ma'anan falan mara au huzulfatan, lokacin da suka ga azaban nan da aka musu a yakin Badr gashi ya matso kusa da su, si atujuhul ladina kafaru, sai fuskokin waɗanda suka kafirta sai su yayi baki, wakila sai aka ce da su hadal ladhi kuntum bihi tad'un, wannan abin da kuka nema da kanku ne gashi nan ya iso zuwa gare ku. Wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da falamma ra'awhu zulfatan, ai ana nufin azabar ran tashin alkiyama, azaba da suka gani a gaba ga Allah ran tashin alkiyama, ba za su ankara ba, suna cewa a gaggauto musu da azaba, inda gaskiya ake a kawo musu azaba, kafin su ankara sai dai su ga azabal nan ta iso zuwa gare su, sai dai su ga an yi tashin alkiyama, ga wutan jahannama, ga mala'ikun da aka tanadar. To a lokacin da suka ga azabar wuta din ta matso ta kusanto su, si atujuhul ladina kafaru, sai fuskokin waɗanda suka kafirta sai ta yi baka, shine ma'anan yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, randa wasu fuskoki za su yi fari, wasu fuskokin kuma su yi baki, waɗanda fuskokin su zai yi baki, wata suwaddu wujuh shine si'at wujuhul ladina kafaru, shine fa ammal ladina suwaddat wujuhuhum akafaltum ba'da imanikum fadhuqul adhabu bima kuntum takfurun, kaga si'at wujuhul ladina kafaru kenan. To wannan shine wasu daga cikin malamai suka ce ma'anan falan mara au huzulfatan kenan, wannan abin da suke cewa a gaggauto musu da shi na azaba, lokacin da za su ga azabar alkiyaman ta karato ta matso kusa da su, za su dinga cewa wato ya ubangiji a maida mu duniya mu gyara, saboda Allah ya ce wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibu, abinda basu taba tsammani ba ya bayyana musu, abinda basu taba tsammani na azaba ba ya bayyana musu daga wajen Allah, wa badalahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'u, mugunyar sakamakon aikin da suka aikata, ayyukan da suka aikata marasa kyau ya bayyana gare su, abinda suka kasance suna izgili da shi ya bayyana a gare su, yau sai ga su a gaban Allah subhanahu wata'ala, ga wuta ga kuma mala'iku. Kaga wannan shine falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru, Allah ya ce waqila sai a ce da su hadhal ladhi kuntum bihi tad'un, wannan azaban da kuka gani shine azabar da shine abinda kuka kasance kuna addu'a kuna roƙon cewa inda gaske ne a kawo muku shi ya zo mana inda gaske ake. Wasu malamai suka ce hadhal ladhi kuntum bihi tad'un ay kuntum bihi tukadhibun, abinda kuka kasance kuna ƙaryatawa cewa alkiyaman ba za ta zo muku ba, to gashi nan abinda kuka ƙaryata din yau gashi ya bayyana muku a gaba ga Allah. Wasu suka ce hadhal ladhi kuntum bihi tad'un ay kuntum bihi tasta'jiluna, abinda kuke gaggawa cewa inda gaske ne a kawo muku shi mana inda gaske ne, to yau gashi nan shine Allah yake cewa wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq
wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min 'indika fa amsid 'alaina hijaratan min as-sama'i aw tina فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
وما كان الله ليعذبهم
وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون.
الله تعالى يكي تيوا وإذ قالوا اللهم tuna sanda suka ce su kafirai suka daga hannu suka yi addu'a kaji hadda Allahumma kaman za su roƙo alkhairi, sai suka ce ya Allah in kana hadha huwa alhaq min indika, in har wannan alqur'anin da gaske ne daga wajenka yazo, in har wannan manzon wannan Muhammadin da gaske kai ka aiko shi, maimakon su ce Allah ka shirye da mu mu bi shi sai suka ce fa amdir alaina hijaratan minas sama in ma daga su kai ka aiko shi to mu ba za mu bi ba amma muna roƙonka Allah in daga suke ne kai mana ruwan duwatsu daga sama awi itina bi azabin alim ko kuma ka kawo mana azaba mai radadi in ka isa wannan ita ce hujjan kafirai to wannan ita ce jahiliyyar da take kokarin ƙara shigowa cikin mu al'ummar musulmai yanzu mutun yazo ya zauna ya ce wai a jera masa qur'ani guda 10 ko guda 20 da a saman kanshi yace ya ubangiji in ahlus sunna suna kan gaskiya ko in ƴan izala suna kan gaskiya Allah kai dugudugu da ni wannan kuskure ne koda kai ahlus sunna da kake da yakinin kai akan gaskiya kake to baka zuwa ka jera wannan alqur'ani kace zaka yi rantsuwa da shi akan kan ƙarya ne Allah ya dugudugu da kai ka gamsu ka yadda cewa akan gaskiya kake amma wannan bai daga cikin ladabin magabata bai daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ballantana kuma wanda yake kan bid'a saboda haka wannan ita ce addu'ar da kafirai suka yi Allah sai ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in dai kana cikin su Allah ba zai musu azaba ba Allah ya ce wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun mai yiwa akwai wanda za su zo bayan ka mutu Allah ya ce to in dai suna istighfari Allah ba zai musu azaba ba kaji addu'ar da suka yi shine farkon suratul ma'arij sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' Allah ya ce wani mai roko ya daga hannu shine al harith ibn nu'man ya daga hannu yace ya ubangiji in da gaske ne azaban nan da kace akwai ta alahira Allah rabbana ajil lana qitana qabla yawmin hisab a yanko mana wani bangare na azaban a fara yi mana ita a duniya to Allah zai fada musu cewa wannan abin da kuka ce a duniya a kawo muku shi Allah ya ce to shine gashi nan waqila hadha alladhi kuntum bihi tatta'u shine dai abinda kuka kasance kuna cewa a gaggauto muku shi din nan inda gaske ake yi to gashi nan yazo saboda haka kaga su da karan kansu za su tabbatar da cewa abinda ake fada musu zai same su in sun bijire ma Allah in sun saba ma Allah in sun kafirce ma Allah zai same su Allah ya ce su da kansu za su yi itirafin cewa sun ji sun gani Allah yake cewa walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون
Allah ya ce walau tara Allah ya ce inda zaka gani ya kai mai karatu ko mai sauraron karatu inil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim lokacin da mujrimai suka kaskantar da kansu a gaba ga ubangijinsu suka kaskanta suka wulakanta suka sunkuyar da kansu a gaba ga Allah suna cewa rabbana ya ubangijinmu absalna wa sami'na Allah abinda ake fada mana zai riske mu na azaba Allah mun ji Allah mun gani gashi nan azaban tazo ga ta nan mun ganta da gaske suna roƙon Allah cewa farji'na na'mal salihan Allah ka taimake mu ka maida mu duniya in ka maida mu duniya zamu gyara mu yi ayyuka nagari inna muqinun yanzu mun samu tabbas da yakini cewa akwai wuta akwai azaba Allah ka taimake mu kamar da mu duniya kaga shine waqila hadha alladhi kuntum bihi tad'un kenan abinda kuke ikrarin cewa inda gaske ne a kawo muku to gashi dan yazo gashi nan kun ganshi saboda haka al-qiyama da gaske ne za a yi tashin kiyama wannan babu makawa wannan babu shakka za a yi tashin al-qiyama irin yadda muke taruwa mu zo mu yi karatu mu tashi watan wata rana dukkanin mu zamu ga mu mun taru mun hadu a gaban Allah wannan babu makawa wannan babu shakka mutuwa dole ne alkiyama dole ne za a mutu za kuma a yi tashin alkiyama wannan babu makawa ba kokonto kar ma ka ji dayan biyu a ranka za ka mutu kuma za a yi tashin kiyama mutuwa kan dai dama yanzu ba sai an karanta maka aya cewa za a mutu ba a sai an karanta maka aya ba din kai da kanka za ka kirga ɗaruruwan mutane da ka san su watakila wanda sun mutu kuma kai ma da kanka ka sani in ba mutuwa suka yi ba ba yadda za a yi a sanya su a wannan kyallen a kulle kansu a kulle kafansu kuma a je a sanya su a wannan rami suna kallo din kai da kake daye in an maka ba za ka dida ba ashe su da kaga an musu ba su iya tarewa ba sun mutu ne da gaske ne sun mutu kuma kai ma za ka mutu za ka iso kanka wannan babu makawa wannan babu shakka saboda haka wata rana za mu gan mu kwatsam wallahi dukkan mu ga mu a tsaye a gaba ga Allah za a yi tashin kiyama to kaga idan mutun tashin kiyama ya samu wajen zama a zuciyarsa tsoron tashin kiyama ya shiga zuciyarsa ba yadda za a yi zama mutumin banza ba yadda za a daura shi akan kujeran shugabancin al'umma ya kwashe dukiyarsu ba yadda za a yi a bashi commissioner ko minister ya kwashe dukiyar ma'aikata ya tafi ba zai yi ba muddin tashin alkiyama ya tabbata a zuciyarsa ba yadda za a yi a bashi amana ya ci amana ba yadda za a yi wani ya amince masa akan kudinsa da dukiyarsa shi kuma ya haince shi domin akwai mutanen da suna tsoron mutuwa amma ba su tsoron hisabi da yawan mutane haka suke inda mutum zai tsaya a bakin titin nan ya ga wata katuwar mota ta tunkaro inda yake kafin ka ankara ya tsallaka ya kara gaba saboda yana tsoron me yana tsoron mutuwa amma inda zai ga dukiyar haram to wannan ba ruwansa zai je ya rungume ta tana ma gudu ne ma yana binta tana gudu yana binta kaga shi wannan yana tsoron mutuwa amma bai tsoron me amma bai tsoron hisabi to mutuwa ba ita ce abun tsoro ba abun tsoro shine me za a tarar bayan an mutu me za a tarar bayan an mutu wannan ramin da kake ganin ana zuwa a sa mutum a ciki ko zallan cewa aka yi ka kwanta kawai ba duka ba zaki kawai ka kwanta a cikin wannan ramin kai shekara 100 kana kwance a ciki bala'i ne wannan asifa ce kawai ka kwatanta a dauke ka kai kadai a sa ka a cikin gida a kule gidan a kashe wuta karfe 2 dare ka farka kawai kai ta yawo a cikin gidan a cikin duhun dare kai kadai a cikin gidan ya kake ji a ranka ya kake ji a ranka ballantana wannan ba daman kai ku babu daman ka kwanta ne juyawa ma babu daman juyawa juya babu daman juyawa idan duka filayen garin nan tun daga wuntun dada har inkil naka ne gaba daya a ciki abin da za a saka bai wuce takon kafa biyu da wani abu ba iya abin da za a saka a ciki bai wuce takon kafa biyu da wani abu ba in ya kai idan motar ka ta fita kowa tsada motar ka ta fita kowa kyau a cikin garin nan babu yadda za a yi ƴaƴanka da zuriyanka su yadda a sa gawarka a cikin motarka bayan ka mutu ba za su yadda ba motarka ce jeep din naka ne kai ka saya da kudinka amma ba za su yadda a sa gawarka a ciki ba bayan ka mutu wannan dai a kori kora motar itacen da kake ganin ko aikin gonarka ba za a je a yi a ciki ba a ciki za a je a saka ka shikenan kuma taka ka kare abu na farko da za a fara canzawa shine sunanka sai a ce an dauko gawar mun zo sallan gawa ba za a ce mu an dauko Ahmadu ba ko mun zo sallan Ahmadu mun zo sallan gawa shikenan sunan ka ya tashi daga Ahmadu ko Muhammadu ya koma gawa an manta da kake masu kuka kuma su zo zauna su guwa duk ba su kwana uku duk sun gama kuka duk sun manta da kai kafin ma a dawo daga binne ka a kabari nan su kuma a gida sun daura tukunyar dafa shinkafa suna nuna maka cewa kai kaza kai kaga dama ka mutu muku yanzu za mu zo mu ci shinkafar mu watakila wani ma dan uwanka ne lokacin kana raye kana cikin yunwa da bukata bai taimaka maka ba amma ran da aka ce ka mutu kafin a dawo daga binne ka ya kawo buhun shinkafa da jarkan manja wato matan da zo murnar mutuwanka to ga abinci murnar mutuwanka da zo yi mana inda zume ake yi zama ake ayi tadi ayi tadin siyasa ayi gulma ayi tsegumi to me aka yi kenan murnar mutuwanka ake yi murnar mutuwan ka ake yi. Mafiya yawa suna zaune ne ma sun manta ma da zaman makoki ma suke yi, sun manta da zaman karban taziya ma suke yi. Sai wani yazo ya ce ya hakuri kafin suke tuna fa shi baba ne ya mutu, sun manta da kai. To wannan ko shakka babu, babu makawa za a yi tashin kiyama. Yadda kake ganin yau a ce kayi aure, gashi nan daranka na farko ka shiga ɗakin amarya kana murna, wallahi haka nan wata rana za a zo a ce yau daranka na farko a kabari. Haka nan wata rana za ka yi daren farko a kabari. Yanzu kana daranka na farko a kabari, babu wanda ya sani kuma me kake ciki, wani hali kake ciki, wani yanayi kake ciki, ya daɗi ya azaba, ba wanda ya sani, ba wanda ya sani. Sai dai abinda ka bari na alkhairi ya wanzu ko kuma abinda ka bari na sharri ya wanzu. Amma mutuwa wannan babu makawa a kanta, tashin alkiyama wannan babu makawa a kai, tunda kaji Allah ya rantse ya ce wallahi fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun. Allah ya ce na rantse da Ubangijin sama da ƙasa yadda kuke magana, in kana magana ai ka san kai kake magana, baka shakkan cewa kai kai ne wani. Allah ya ce wallahi haka tashin alkiyama yake gaskiya ne, yadda kai da kai kai ne wani, to ka yadda haka akwai alkiyama, babu makawa, babu shakka za a yi tashin alkiyama. Inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha, alkiyama za ta zo, ba makawa, ba shakka, ba kokonto. To kaga wannan abin da ake ce mana waqila hadha alladhi kuntum bihi tad'un, su kafirai sun yi sakaci, sun yi wasa har san da alkiyama ta zo musu, kafin su koma suna nadama, ana ce musu abinda kuke ikrarin inda gaske ne a kawo muku shi, yau gashi nan ya zo zuwa gare ku. To abinda ake so kai ma kuma a matsayinka na musulmi, kar kai sakaci, kar kai wasa, kar ka bari sai alkiyama ta zo ka koma kana ce a taimaka maka a mai da kai. Akwai wanda Allah ya ce sai mutuwa ta zo masa, zai koma yana addu'a yana cewa rabbil ji'un, yana ce Allah a taimake ni, a mai da ni duniya in gyara, la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Me yiwuwa watakila baka san yaushe mutuwan za ta zo maka ba, baka sani ba, babu mamaki kana cikin aikin banza za ta zo, babu mamaki kana wajen aikin banza za ta zo, ba mamaki. A shekarun duk wani aikin banza da ka san cewa in an ɗauke ka kana yi mutuwa ba ta yi kyau ba, to kar ka jefa kanka a cikin wannan aikin, kar ka jefa kanka a cikin wannan aikin, kar ka zo ka tashi kana nadama. Duk abin da ka san ba zai maka daɗi ba in an nuna maka shirin tashin kiyama, kar ka aikata shi. Rubutu ne za ka yi, in ka hau Facebook ko ka hau Twitter ko Instagram, kar ka rubuta abin da ka san akwai matsala in an nuna maka a gaban Allah. Al-Imam Shafi'i rahimahullah yana cewa wa ma min katibin illa sayafna, babu wani mai rubutu face zai gushe zai mutu. Wa yubqi ad-dahru ma katabat yadahu, amma zamani da lokaci zai kuma wanzar da abin da hannunsa ya rubuta, ko mai kyau ko mara kyau. Yace fala taktub bi kaffika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu, kar ka yadda ko da wasa kar ka rubuta wani abu da hannunka sai abinda ka san za ka yi farin ciki in an nuna maka shirin tashin kiyama. Amma duk abinda ka san in an tsaye da kai a gaba ga Allah ran tashin kiyama, an ce me yasa ka rubuta kaza a Facebook ka yada ma mutane, me yasa ka rubuta kaza a Instagram ka yada ma mutane, ka san ba za ka sha ba, ba za ka tsira ba, to kar ka rubuta shi, kar ka rubuta shi. Saboda haka alkiyama da gaske ne, kuma akwai sakamako da sakayya a ranar tashin alkiyama. Na yi tsammanin cewa za mu iya kammala surar nan a yau, amma na ga lokaci ba zai ba mu dama ba, in mun ci gaba ma zai tike mana akan hanya kafin mu tashi, saboda yanayi na social media. Ina so in isar mana da saƙo wanda yake takaitacce insha Allahu ta'ala akan abin da ya shafi abin da mafiya yawan mu muke ganin shi yana yawo a social media, kan abin da ya shafi kadiyya ta tsakanin wato iyalan malamin mu marigayi Malam Awwal Albani Zaria da kuma ɗalibansa. nayoyi zabi nayi wannan maganar ne saboda bil hakika ina daga cikin waɗanda wataƙila suna da haƙƙi da kuma dama na su iya cewa wani abu akan abin da ya shafi wannan abin da muke gani yana faruwa, kuma mutane da yawa suna tuntubata dangane da shi wannan al'amari, kasancewar ni ɗalibi ne daga cikin ɗaliban wannan makaranta kusan tsawon shekara 6 da suka gabata. Abin da yake so in ja hankalinmu a kai shi ne mu ji tsoron Allah. Duk abin da za mu yaɗa, mu daina yaɗa abin da mun san bamu da ilimi a kai shi. Za ka sha mamaki ga yadda mutane suke maganganu ba tare da bincike ko sanin hakikanin menene asalin abin da ya faru ba. Ba wai kokari nake yi in ce mana ga waɗanda suke da gaskiya ko waɗanda ba su da gaskiya a tsakanin iyalai ko ɗaliban shi malam ba, amma babu shakka su ɗaliban malam da malam ya bari a matsayin kalifofinsa, duk yadda mutum yake da baƙar zuciya da rashin son jin alkhairi dole ya gamsu, dole ya yarda cewa suna da alkhairai, domin na rantse da Ubangijin da ya busa min numfashi, mu da muka san makarantar malam lokacin da malam ya rasu yadda makarantar take, malam san da ya mutu bata kai 1/3 yadda take ba yanzu, bata kai ba da gine-ginen da suka yi na makarantu primary da secondary da masallacin juma'a, abinda Darul Hadith ta kunsa abinda yake a yanzu lokacin da malam ya rasu bai 1/3 sa ba. Ashe kenan kaga ko babu komai akwai alkhairan da ya kamata a yaba musu a jinjina musu. Sannan kuma malam da ya rasu darussansa da yake yi mafiya yawa ɗalibansa sun ci gaba da yinsa, illa iyaka wasu daga ciki da ba a samu daman ci gaba ba, wasu kuma an ci gaba amma wani yanayi ya sa dole an dakata da su, amma dai sun zama kalifofinsa a babi na karantarwa a wannan waje. Ashe kenan duk yadda akai suna da alkhairai masu yawa da bai kamata a ce mu mu dinga zuwa muna sa baki. Abinda nake so in ja hankalinmu akai shi ne rikici ne ake yi a can Zaria, mai yiwuwa kai hanyar Zaria ma baka taɓa ɗauka ba, kai kawai abinda ka gani shi ne ɓangare ɗaya sun fito sun yi magana a Facebook, shi kenan sai ga mutum ya hau Facebook cewa Allah ya isa an ci amanar marigayi malam albani, wallahi Allah ba zai bar ku kuma ci amana, kai ne maciyin amana. Saboda akwai cin amanar da ya wuce kaji ana rigima baka binciki duka ɓangarorin baka sa baki a ciki, wani cin amana ne ya wuce wannan. Ina ganin da wannan matsala ce da bai kamata a ce mun fito mun yi magana a kanta ba, ba ma saboda yadda take yaduwa a cikin mutane. Malam albani Allah ya mishi rahama ya bar makarantar nan a matsayin wakafi, kuma daga cikin bayanan da ya yi yayi bayanan cewa ko shawari bai yadda a tuntuɓa a wajen iyalansa ba akan abin da ya shafi gudanar da makarantar, kuma kamar yadda shi director da ya jagoranci makarantar bayan rasuwar malam ya yi bayani, malam ya mutu ya bar wasu gidaje da motoci da wasu kayayyaki wanda a wancan lokacin ma an musu kuɗi kimanin kuɗin su kusan miliyan 30, wannan gado ne na iyalansa, kuma su ma iyalan ba su fito sun ce ba a ba su gado ba, amma sai wani ya fito gefe yana cewa wai a rusa wakafin da malam albani ya yi, wai ya mutu bai bar ma iyalansa gado ba, saboda haka wai wakafin da ya yi a rusa shi, to a rusa shi a yi yaya, a ba ma iyalansa sayar ko kuma yaya kenan? Na'am, idan ka ce ɗaliban malam suna da kurakurai wannan babu shakka, ba wanda yake masumi, ko shi malam ɗin da ya rasu yana da kurakurai tsakaninmu da shi, dai mu ci Allah ya gafarta masa, dai mu ci Allah ya mishi rahama, amma adalci ne mutum ya yi alkhairai guda 5 kurakurai 5 misali, ma in ma alkhairansa da kurakuran sun zama ɗaya ka ɓoye alkhairai 5 ɗin ka bayyana zallan kurakurai, ina adalci yake? Wani adalci ne ce haka? Wani adalci ne ce haka? Haka za ga mutum yana zaune a wani sunkuru a wani lungu bai taɓa sanin ma ina aka dosa ba akan abin da ya shafi sha'anin makaranta, ko sai kuma gefe shi ma yana mun yi Allah wadai da cin amanar da aka yi wa malam albani. Saboda haka wannan kuskure ne, wannan kuskure ne. Duk abin da za mu yi in ka san baka da hanyar da za ka bincike duka ɓangarori guda 2 wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, baka da masaniya kai sai ka ja baki kan shi. wannan shine abin da yake sai ka ja bakin ka kai shiru kuma malaman da suka shiga cikin wannan wato hidima tun daga kan Malam Isa Ali Ibrahim Bantami da Malam Bello Aliyu Yabo Sokoto da sauran malamai muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wannan abin da suka rike suka yi kokari su wanzan na amana da ke tsakanin su da marigayi Malam Albani muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi shi kuma Malam Albani muna roƙon ka Allah ka gafarta mishi Allah ka yi mishi rahama Allah ka saka hukuncin sa Allah ka sa aljanna ta zama kuma a gare shi wannan abin da yi na waqafi ya ubangiji masu niyya da azaman a rusa wannan waqafin Allah ka rusa su Allah kar ka ba su nasara Allah kar ka ba su sa'a duk wanda yake da niyya da azamar yaga wannan waqafi na Malam Albani ya ja baya ko kuma ya magagara ya zama ya bace gaba ɗaya muna roƙon ka ya ubangiji ka nuna mana bacewar sa kafin bacewar waqafin Malam muna roƙon ka ya ubangiji ka nuna mana daidaicewar sa kafin daidaicewar waqafin Malam muna roƙon ka ya ubangiji wannan makaranta ta Dalul Hadith muna alfahari da ita kuma muna son ta muna roƙon ka Allah ka wanzar da albarkatu a cikin ta ka sa ta tabbata ta dawoma ta cigaba da amfanar da al'ummar musulmi har zuwa tashin alkiyama Allah muna roƙon ka kai mana rahama kai mana gafara sauran malamanmu Allah ka gafarta musu Allah kai musu rahama kamar yadda na ambata ba wai cewa nake ga wanda suka fi daidai a ciki ba ina so mu fahimci wannan abinda nake kokari in nuna mana shine duk wanda bai da masaniya akan abu ya ja bakin sa shi wannan shine abin da nake so in nuna mana amma ba wai kokari nake in ce muna da ko ga wanda suka fi daidai ko ga wanda suke da gaskiya ko ga wanda ba su da gaskiya akan wannan babin ba wallahi musta'an wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين